sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Yau Asabar 16 ga watan Satumba, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban yankin Galma Dugna Somalia ya tsallake rijiya da baya, amma wasu 'yan majalisar dokokin tarayya biyu sun samu raunuka bayan da wata mota shaƙe da bama-bamai ta tarwatse a wani ƙauye da ke yankin tsakiyar Somalia jiya jama'a, a cewar shaidu da kuma jami'ai. Kungiyar mayaka ta Al-Shabab ta ce ita ce ta kai wannan hari na kunar bakin wake, wanda ga alama an auna shi ne kan shugaban yankin Ahmad Abdi Kariye, wanda ake kuma kira Orgor. Jami'an yankin sun isa Lasgamai ne, wani ƙauye da ke yankin Muduk, lokacin da harin ya auku, abinda kwamandan sojin yankin Galmuduk Janar Muhammad Nur Ali ya gaya ma muryar Amurka kenan. Wasu 'yan sama jannati da suka hada da wata ba'amurkiya da wasu 'yan rasha biyu sun cilla sama jiya jama'a a wani kumbin sama jannatin rasha daga tashar cilla kumbo da ke Baikor na Kazakhstan, a wani bulaguron da zai kai su tashar sararin Subhana ta ƙasa da ƙasa. 'Yan sama jannatin hukumar NASA ta Amurka Laurel O'Hara da 'yan sama jannatin hukumar Roscosmos ta rasha Oleg Kononenko da Nikolai Chop sun cilla sama a kumbin Roscosmos Soyuz MS-24 da karfe 8:44 agogon yankin. O'Hara za ta shafe watanni 6 a tashar ta ƙasa da ƙasa, a yayin da su kuma Kononenko da Chub za su yi shekara guda. Da O'Hara da Chub dai ba su taɓa zuwa sararin Subhana ba, to amma za su yi wannan tafiyar ce da daɗaɗɗen ɗan sama jannati, kuma kwamandan bulaguron Kononenko wanda su huɗu ma ya je. Mutanen uku za su isa ne bayan kimanin sa'o'i uku. Yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto a wasu biranen ƙasar Libya da ambaliyar ruwa ta daidaita, hukumomin lafiya na ƙasa da ƙasa sun fitar da wani bayani jiya jama'a kan gaggawar da ake yi wajen binne matattu saboda tsoron bullar bala'o'i biyo bayan mummunar ambaliyar nan ta ranar Lahadi. Hukumar lafiya ta duniya WHO da hukumar Red Cross da Red Crescent sun yi gargaɗi kan camfin da ake yi cewa gawarwaki na janyo wasu illoli ga lafiyar jama'a. Akasari, yayin da ake fama da rashi mai tsanani na rayuka, sanadiyar bala'i ko tashin hankali, akan shiga tsoro mara tushe da kuma rashin fahimta game da matattu. A cewar hukumomin lafiya ɗin a wani bayani, suka ƙara da cewa kusan dai babu wani haɗari tattare da gawarwakin mutanen da suka mutu sanadiyar raunuka da suka ji biyo bayan hatsari ko kuma tashin hankali. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da shugabannin kasashen kudancin duniya ke fargabar yiwuwar batun yakin Ukraine ya sake mamaye tattaunawar babban zauren majalisar ɗinkin duniya, har amince da batun ƙalubalen da ake fuskanta wajen ciyar da yankunan gaba, shugaban Amurka Joe Biden zai yi amfani da jawabinsa na ranar Talata a birnin New York wajen jaddada cewa babu yadda duniya za ta iya magance ɗayan tabar ɗayan. Goyon bayan Ukraine da kuma maida hankali kan matsalolin da ke damun ƙasashen kudancin duniya kamar talauci, tsadar rayuwa, basuka da dai sauransu, muradu biyu ne da ke da alaƙa, abinda mai bayar da shawara kan harkokin tsaron Amurka na ƙasa Jack Sullivan ya gaya ma muryar Amurka kenan jiya jama'a. China za ta tura mataimakin shugaban ƙasa Han Zheng zuwa mashahurin taron nan na shekara-shekara na babban zauren majalisar ɗinkin duniya, wanda hakan ke nufin jami'in diplomasiyya mafi girma a ƙasar Wang Yi ba zai je ba. Ranar Litini za a fara taron shugabannin duniya ɗin na wannan shekarar, wanda suka yi a birnin New York na Amurka, inda za a fara da batun ɗorewar abubuwan da aka cimma. Ranar Talata kuma a ɗora da muhawarori kan batutuwa daban-daban da tsawon mako guda.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu kawo muku karshen tattaunawa da muka yi da wani masanin tsaro kuma tsohon malami a makarantar horar da hafsoshin sojojin Najeriya da ke Kaduna, wato NDA, Dr. Umar Ardo, kan sabata juyata da ke faruwa biyo bayan jin mulkin da hafsoshin soja suka yi a kasar Niger. Domin jin cikakken shirin, sai a biyo mu sannu a hankali.
Akwai fada sosai da ya taso tsakanin 'yan NATO da kuma 'yan BRICS. BRICS wato Brazil, Russia, India, China da South Africa. Especially tsakanin Russia da China da kuma NATO. Kuma NATO, manya-manyan kasashen NATO su ne America, you know, Turkey, Ingra, France. France da America suna nan a Niger. Kuma uranium su ke dibawa, wanda su ke amfani da shi, you know, wajen nuclear nasu. Ko na yaki ne, ko na bada wuta ne da sauransu, da ni suna son wannan. Wa'innan da suka zo, wataƙila ba su tafiya tare da su, kuma yadda alama ya nuna yanzu ba su tafiya tare da su.
Suma
sallamin jakadan Faransa yake ba zai tafi ba har na jira a kama hanci a yi 1 million mammas da sauransu.
An yi zanga-zanga sosai.
An yi zanga-zanga sosai a kai.
To amma doktor, duk da haka, in ka duba tsakanin Amurka da Faransa, kamar ita Amerika ba ta cika zakewa, tana damuwa sosai akan wannan matsalan ba kamar yadda Faransa ke yi.
To saboda Faransa ai Niger ɗin intan Faransa ce, sannan kuma Niger tana cikin kasashen da suke Faransa ke dogara da shi akan wannan harkar nan na samun fawanta, sannan kuma na fada da so-called jihadist. So sannan suna jin tsoron Najeriya, saboda Niger ba mu taɓa yin fada da Niger ba. Ba abinda ko cikanka tsakaninmu, banda alheri, babu abinda ya taɓa haɗa mu da Niger. Mun sami damuwa da Kamaru. Sa'ilin yaƙin ba sa Kamaru sun bi France, sun taimaki Biafra. Chad sun bi France, sun taimaki Biafra. Duk West African states na wanda suke intan France sun bi, banda Niger. Niger ba su bi ba. Niger sun tsara tare da mu. Da janar gawon da Amani Diori 24 hours suna tare, sun taimaka mana. Yanzu ma haka muke tare da su. Sannan kuma akwai cutanya, in ban da rafiyan nan da Turawa suka yi, me Niger, me Northern Nigeria, dukkansu ƙarƙashin tutar Usman Dankoli.
Kamar wasu suna ganin cewa kamar shugaban Najeriya Bola Tinubu da Alassane Ouattara su ne suka fi ƙalƙalewa akan maganar Niger ɗin nan. To suna cewar kamar Faransa tana amfani da Tinubu da kuma Alassane Ouattara akan wannan magana. Ya kake ganin wannan magana da ake?
To Ouattara ka dubi yadda baya zo mana. Ai shi din da kace ba so ya zo. France ne suka zo, suka fada, suka shiga cikin gidan gwamnati, suka dauke shi suka tura. An ce ya ce tafi wannan din mai Bago. Bago ya ce ba zai ba. Lorenz Bago. Yadi Faransa da zo ta shiga ta kori Lorenz Bago, ta kama shi aka sa wa ta shi Ouattara ne. Don haka mun sa inda loyalty shi yake. Amma shi president namu mai nashi, banda da na sani, kuma kowa ya sani, ya je Faransa kamun a yi primaries. Bayan a yi primaries ya sake zuwa Faransa. Ya je Faransa kamun a general election. Bayan general election ya sake zuwa. Ya je Faransa kamun a rantsar da shi. Bayan an rantsar da shi, dan ya fara zuwa. don haka ban san menene an ce asibiti ne, amma kuma akwai shi president din yana tuna babba. Wataƙila akwai abin da suke kullawa, ba komai suke kullawa, babu yadda za a yi a yarda da Faransa. Don cikin Turawan mulkin mallaka babu ƙasar da take da mugun hali kamar Faransa. Faransa ta da bala'in mugun hali. Sojojin baƙaƙe suka taimaki Faransa, aka je aka yaƙin duniya na biyu, aka dawo sai suka raba albashi, sai su ba Bature kamar misali goma, sai su ba bagin fata guda ɗaya. Bagin fata sun ce ba zai ba, kashe su suka yi, sun fi 300 aka buɗe musu ta aka kashe Faransa. Mai ayin kowa ya sani, ka dubi abin da Faransa suke yi a Southeast Asia, ka dubi abin da Faransa suke yi, you know, in ko a Lebanon, a Middle East.
Ta wanda yake yanzu ECOWAS ta umarci sojojinta su zo a cikin shirin ko ta kwana. A tunaninka kana ga idan har sojojin Nijar ɗin ba su bi abin da aka yi musu ba, kana tunanin ECOWAS za ta afka ma Nijar ɗin?
Ba za ta afka mata ba.
Duk da
cewa
an ce sojin
zuwa cikin
shirin
kota kwana? Shirin kota kwana ai ba wai shiri ne ku afka ba, kan cewa ku shirya sai mun ba ku umurni. Umurnin nan ba zai zo ba. Ko za su yi Najeriya ba za ta yi ba. Kuma in Najeriya ba za ta yi ba, sauran ƙasashen ba za su yi ba. Ba za su yi ba.
Barazana ne kullum.
Barazana ne, sabon ta yaya za ta su yi. Saboda kaga automatically ECOWAS ta mutu. Don gini tana bayan Nijar. Mali tana bayan Niger, Burkina Faso tana bayan Niger, Kocha tana bayan Niger, don ita ba mulkin soja ne. Sannan another side Sudan, don suna yaƙi suna bayan Niger, Algeria suna bayan Niger, Egypt suna bayan Niger. Da Egypt da Algeria, they are the strongest a sojoji a Africa. Ta yaya za mu zo, sannan mu zo mu buzunduma kanmu cikin wannan yaƙin nan, wanda kuma da America da Faransa da Ingila, sannan kuma on the one side, sannan da China da Russia su kuma on the other side. A zo mu ne za mu zo, yaranmu ne za a yi ta kashewa, a zo a lalata ƙasarmu, a zo ana ta ɗiban ma'adinanmu. Don shi ne magana ma'adinai ne, ba wai magana don Turawa suna son mu ba. Turawa ba su son mu. Ba maganan demokradiyya ba ne. In demokradiyya ne, don me ce Amerika ita take defending din Saudi Arabia? Demokradiyya ake a Saudi Arabia? Don me take defending din Kuwait? Demokradiyya ake a Kuwait? Don me take defending din United Arab Emirates? Demokradiyya ake United Arab Emirates? Don me take defending din Qatar? Don me take defending? Don me? Ai, ba maganan demokradiyya ba ne, maganan me za mu samu ne.
Wasu na fargaban cewa idan har misali wannan yakin ya barke, akwai wani yankin Sahel da yankin tafkin Chadi da wasu ɓangarorin Afirka ta yamma su daga cikin halin liyasu.
Haka ne yankin ma ba zai barke ba, ka ji shi daga baki na, ta yaya yankin nan zai barke? I already Nigeria ta tura tsohon shugaban ƙasarmu Abdulsalam Abubakar da shi da sarkin musulmi Sultan sun je. Farko da suka je ba su shiga cikin gari ba, a ɗaya ba suka yi. Saboda me? Saboda already ECOWAS kun riga kun ce za ku yaƙe mu, sannan kun tura envoy naku su zo, ta yaya ba za mu ba su red carpet? Ba zai yiwu ba, saboda wanda yake zuwa maka da takardar fisa, ta yaya za ka buɗe mishi? Ba su yi ba. Amma duk da haka namba 3 ma nasu wani general ya same su, sun zauna sun yi magana, kuma duk decision da suke ɗauka sai ya yi magana da shugaban ƙasansu. Haka ne a yi, har aka zo aka gama, aka yarda, aka ba su abinci suka ci, aka martaba su, suka shiga jirgi suka dawo. Sannan 'yan Najeriya ba su 'yan jarida suka ce wa ai an wulaƙanta su. Ba wulaƙancin da suka yi.
Ai, zuwa su na farko ɗin ba a bar su masu daga cikin Nijar ɗin ba.
Ba wai don wulaƙanci ba ne, sun kare su ne, saboda gaba ɗaya akwai anti-ECOWAS. Jama'an gari da jama'an ƙasa sun fita suna kan titi. In wa'annan sun ce za su ma shiga gari, jifansu ko kuma ma kashe su ma za a yi ai. Don haka kare su aka yi.
Ba wulaƙanci ba ne.
Ba wulaƙanci ba ne, ba wulaƙanta su ba, an martaba su. Kuma wannan maganan da suka yi daidai wanda daidai abinda yadda suka daidaita, shi ne ma ya sa har ma suka yarda tsohon sarkin Kano Sanusi ya je har yanzu ya ga wannan ne. Inda su sultan ba su je wannan magana sun cimfi da wannan zancen da kuma agreement ba, wallahi talla ba isa je ba, ba wanda ya isa je.
To amma yanzu da ke su sun ce za su yi tsara shirin mai da miƙe mulki a hannun farko da shekara uku ne. Kana da kwanin guwar za su yi cika wannan alƙawarin nasu?
Za su yi, a yi su ɗin da kansu sun san wannan abu na duniya ba ta tare da su. In an ma yarda su shekara uku ne sun san ana tolerating nasu ne. Don haka za su yi. To su ai ba yanzu suka so mai yi ba. Mu din ma ai mun yi. Kasashe nawa suka yi mulkin soja a Afirka? Ai ba iyaka. Ai ba an hand it over. Yanzu kuma kar Najeriya mu zamanto on the wrong side of history. Saboda me? Saboda kasashen Afirka gaba daya suna nuna rashin gamsuwansu da yadda tura mulkin mallaka har yanzu suke ta cutar mu. Musamman yan Faransa. Har yanzu kudinsu a haɗe da kudin Faransa. Har yanzu budget nasu da service nasu a Central Bank din Faransa. Har yanzu sai abin da Faransa ya. To ina aka samu mulkin kai.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Dr. Umar Ardo da ke zama masanin tsaro, Solomon Abo shi ne wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka.
Ga gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin da dan gari wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da haɗin gwiwar Radio Kan da ke kawance da shiya, wanda a yau ni Asma Musa Azika zan gabatar muku da wannan shirin daga nan Radio Niya FM birnin Kwandi Jamhuriyar Nijar, inda za mu gabatar muku a yau da tarihin garin Turanki da ke cikin gundumar birnin Kwanni a cikin da'irar birnin Kwanni. Mun hiranta da hakimin Turanki da ya soma da gabatar da sunan shi.
Ni dai sunana Atiku Nomadar Rani. Ni ne hakimi na nan Turanki ko kuma gidan Raki, kamar yadda mutane suka sani. Da suka ji an ce Turanki, su ji an ce gidan Raki, sai mamakin ma ya aka yi nan garin yake da suna biyu. To lalle Allah da iko na yi sunan da garin yake da shi na suna biyu, wato Raki dai shi kakanmu shi aza wannan garin, kuma shi mahalbi ne mawaki. To shi ne aza wannan garin na sunan garin gidan Raki kenan. Raki shi ne a gidan Rakin kenan. To da ta yi shi a da kada garin mutane da ku ina suna tuba, dan shi ainihin mutane ainihin shi Raki sun taso daga Dosai. To suka zama nan tare da yazo da zanna a tota da tare da malumma wanda ke Habib Hazi yanzu ne tsafan garin kenan. Da malumma shi ke tai ya to da kuma hada Rumji da makera suna rusu yanzu hakan gwaran tun tarihin su tun na shi na shi Raki da kawo su. To saboda haka yanzu abinda ake ciki yanzu shi dai Raki dai kawo wannan garin. To mu dai mu jikokin shi ne muke. Yau kuma an yi bayan shi yanzu hashi ni ne hakimi na tara ga tarihin wannan garin na gidan Raki.
To ni ake nufi da gidan Raki?
To abinda ake girke gidan Raki shi dai sunan shi ne shi Raken, shi ne aka makalama gidan Raki kinan kuma a ce gidanka. To taya lokacin da Shehu Usman ya to yana jihadi ƙasar Hausa, ya zama wata tsakuwa nan bisa gare gusar jiki na ga nan gidan Raken. To da shigo gari yana tambaya wannan gari mai sunan shi. Sai aka ce to wanga garin gidan Raki aka ce mai. Sai ce to daga yau na sake mai suna. Sunan shi Turanki, saboda mutanen ya ce Turankana. ya ce saboda haka daga yau sunan shi turanki aka dada mai suna turanki kenan shine haka ji bisa haka yanzu
to shi turankawa me ake nufi da haka
eh turanka ainihin su mutanen da mutanen Najeriya nan wajen gwadaba kenan su ne ainihin mutanen mu kenan duka canna suka taso kenan suka saka dose daga dose kenan su komo nan yanzu gidan rakiskishi su to saboda haka yanzu abinda ake kiniya su turanka nan kenan shine shi Shehu Usmanu Mujaddadi da ya lokacin da zaka sha jihadi kasa Hausa da ya bada wannan bayanin sai aka tsaya da su turanki kaji ainihin turankin kenan sunan da magidar sunan da Shehu Usmanu ya mai kuma da yi mai wannan sunan sai ce to daga yanzu kuma za mu roƙa ma Allah mu yi roƙon Allah waɗannan mutanen da ko wannan garin insha Allah wace Allah zai samu wannan garin albarka ta wadda duk wasu garuruwa ba za su samu irin tabbaci saboda yana roƙon Allah ce wadda mutanen wannan garin za su samu daukaka yadda wasu dauko ko kuma wani garin yadda wasu garuruwa saboda dumu al'amuran na wannan garin na gidan raki ko kuma turanki kinan in ka gane mun nan baka bambanta mu har daga ciki eh sai zaman tuwa ka gane mu kaman uwa daya uwa daya muke kuma kullu abin wani na wani na dan yanzu in ka gane yanzu nan turanki yau da wuya ma ka samu wanda aka ce gashi dan ka baka ban garin ga duk wanda yace a bashi moto bashi akai in mota ta gare ka in ka ga wani bisa gare yau gobe ka gano sai ka azaka mashi yadda ita ko ba haka na ba saboda hadin kai ne da gare mu na mun samu wani roko ko kuma in ce daukaka ta kullum mutanen mu ba mai gurin abin wani kullun da in ka ga da wani abu kai gurin haka kai dai Allah shi baka kai irin nashi baka watan Allah shi sa wani abin shi kauce ko abin shi zam an ya rabu da wannan sai dai kai watan kai Allah shi baka irin nashi haka shine gure mai kyau ga dan adam duka insha Allah
to garin ana yitta kamar ya kai shekaru nawa da kafawa
to yanzu dai ake tsaba wani da wani tarihi da amma dai ga yadda magabatan mu suka nuna mana cewa da ya shige mu shekara 200 yanzu ga da muke ciki kenan yanzu saboda yan ka dubi wannan magabatan sun ka biyo duka da kuma hakiman da sun ka biyo guda 9 har zakku a garan yau kenan in ka dauki wannan lokaci za a ganin wanda ko wani yayi daga wanda ya shekara 35 akwai wanda ya 40 akwai wanda suka yi shekara 23 akwai wanda ya shekara 19 kina din kadi bai kalli sai duk mutanen da suka yi wannan la akwai wanda hawayen da ya mai rikon garin so biyu yana dawowa shi ana ce mai dare mai gari shi fara bayan raki shi sai shi kenan shi ya rike gari yayi lokacin da ya sai bari kuma gwandagwarar zama saboda haka yanzu mutanen mu a can gwandagwarar mu ainihin mutanen turanki na har yanzu to da zama gwandagwarar bari sai aro kuma wan baba na shi ya rika wannan hurin ana ce mishi zaruma da kuma ya dawo sai kuma shi ya karbe wannan matsayin nashi kenan riko buye wannan lokacin kenan riko buye din ka hada su ma ni na goma ne amma dai aka barin shi sun da shi zuwa na ya dawo kenan bar mu a can kinan zancan duka yan sarauta da muke nan ko mu a hadin kai ga mu duka nan tun can azal babu wata baje rigima tsakanin sarauta da sarauta banan gida
to yalla akwai wasu matsaloli wadanda kuke huskanta wanda kuke nema magabata su kai muku agaji ko su gyara muku na tafiyar rayuwa
to ka san ita yanzu duka al'amuran da ake ciki yau matsaloli suya da yawa waɗanda aka kokarin kuwa ya samu a yi musu don kaga yau mu matsala babba da gare mu duk ba ta kai ga hanya ba da wutar lantarki kuwa da suke shekarun baya wani furoji na Amerika ya muna alkawalin za a samu na wuta ta lantarki to wannan abin da ya yi wadda an shigo da magana corona sai abin ya tsaya duka ba mu kuma ji wannan bayani ba to wannan gurin muna da shi da gurin samu a zuba mana dade daga dibisu ne akwai dibisu daga dibisu zuwa wannan gari namu na turanki ko ya wuce ta zuwa zango ya game da hanya mai wuciya ta dan makeri ta game da sai ta game da kwalta duk muna fata haka ne da Allah sai yarda kenan su ruwan sha alhamdulillah mun same su dan mun sha wahala shekarun baya na ruwan sha uwaye mu sun ga wahala dan sai da aka dauka ruwa ita sana aka zuwa tabukka na dauko ana shan ruwa hatta kai gari jiyoyin mu da muke da su akwai meter 55 akwai meter 50 kenan duka ayyukan da an kai da mu matsalar da muka yi jayen gine-gine za ka yi sai ka sai bidan ruwa ko in ce so na ruwa dala 15 biyar aka sayar su. To alhamdulillah daga dai canje-canjen lokaci ya tuha Allah ya samu ka samu shato gare mu. Yanzu ka alhamdulillah mun sauji taujin ruwan sha ba mu da koke gare shi. Kenan Allah ya ba mu ruwan sha mun same su bisa ga cewa da yanzu bidiyo biyu da labiyar na aka suka hanho kuma ruwa masu tsafta. Amma nan dai kan wannan ita matsala ita Allah ya sa an shahe mu ne ita kuma Allah ya tabbatar suwa.
Masu sauraron mu daga nan muka zo ƙarshen wannan shirin da ɗan gari daga sashen Hausa na muryar Amerika wanda ni Asman Musa Azuka na Radio Niya FM Benin Kwandi Jamhuriyar Nijar na gabatar muku da shi sai wani karo idan mai duka ya kai mu.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.